Bayan gudanar da zaɓukan gwamnoni da aka yi a ranar Asabar ɗin da ya gabata, tuni wasu jihohi suka fara fitar da sakamakon waɗanda suka lashe zaɓen gwamna a faɗin Najeriya. Amma ba haka abin ya kasance ba a Kanin Dabo, inda a jiya ne a ƙaramar hukumar Nasarawa, mataimakin gwamnan jihar Kano da wasu muƙarrabansa guda biyu suka kai farmaki ƙaramar hukumar Nasarawa inda ake tsaka da karɓar sakamakon zaɓukan gwamna da aka gudanar. Akan haka ne dandalin VOA ya samu zantawa da wasu 'yan jarida biyu waɗanda abin ya faru a kan idanunsu domin jin yadda abin ya kasance, ga kuma abin da suke cewa.
A yau dandali zai yi shiri ne na musamman inda za mu duba dangane da zaɓen da ya wakana jiya na irin badakalar da ya faru a ƙaramar hukumar Nasarawa. A tare da ni akwai abokan aiki na 'yan jarida Abdullahi Yusuf Aji da kuma
Abba Isa Muhammad.
Kuna ƙaramar hukumar Nasarawa lokacin da wannan al'amari ya faru, yaya aka yi abin ya faru?
Tun daga wurin aikin mu an dora mun nauyin cewa ni ne zan tsaya ni uwa da makarabiya wajen ganin har sai an kawo sakamakon zaben nan, ko kuma har sai na kawo muryar shi babban mutumin zabe na ƙaramar hukuma wanda wato zai bayyana wane ne ya samu nasara da kuma adadin ƙuri'un da aka kama. To hakan ya sa dole ba na iya motsawa ko ina face ina gurin da ake karɓar wannan sakamako, kuma duk ba wani abu bane ba abin takaici. Irin yadda al'umma suka fito suka ba da haɗin kai a sassa daban-daban na tashoshin zaben suka kaɗa ƙuri'arsu cikin lumana da kuma kwanciyar hankali, amma kawai wajen ƙarfe 1:30 na dare kawai sai ga wasu mutane wanda ni na iya ganin su. Akwai mataimakin gwamnan jihar Kano Nasiru Yusuf Gawuna, akwai kwamishinan ƙananan hukumomi Mutalasu Langaro, akwai shugaban ƙungiyar ciyamomi ta jihar Kano wanda kuma shine shugaban ƙaramar hukumar ta Nasarawa, wanda mun mai kwana ɗaya da shi kafin wannan abin ya fara a wannan shirkwatar tattara sakamakon. Sai ga sun shigo cikin dare sun zo sun saka duka da 'yan daba an farfasa akwatuna su masu da wakilan jam'iyyu da kuma su jami'an hukumar zaben
waɗanda suke tattara sakamakon.
Don ni akwai mutane da dama da nake tausaya, amma ba kamar shi kansa baturen tattara karɓar sakamakon zaben ba, Professor Ibrahim Khalil Abdulkarim, wanda zaki ga ya shekarunsa sun dan ja kuma ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya samar da adalci da daidaito a iya gurgudun abin da zai iya. Amma aka zo aka tarwatsa mutane aka farfasa sakayen zaben nan aka sawa mutane tiya gas aka tinga arbarji wanda an tayar da mutane da dama hankali, amma mu saboda sana'ar mu ce neman labari hakan dai ya sa muka tsaya dole domin sanar da al'umma irin halin da ake ciki da kuma yanayin da muka tsinci kanmu.
To Malama Zulaiha, lokacin da aka saka barkonan tsohuwa ke kina ina ga kima ce?
Ai ba abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda a daidai lokacin da aka saka wannan barkonan tsohuwar muna tsakiyar jami'an tsaro da ni mun an fito a guje ana kokarin tare su waɗannan mutane, manya-manyan mutane guda uku da ke jihar Kano waɗanda suka zo suka yi kokarin lalata waɗannan sakamakon zabe da tuni aka riga da aka gama kammala su.
A lokacin an kammala
an riga da an kammala sauran mazaba kwalli daya, wato mazabar gama ita kadai ce ake da dan tangarda a kanta, ita kadai wanda akalla dukkan da jami'an tsaron gurin da su masu fadar a sakamakon zaben da mu 'yan jaridu tunanin mu bai fi awa daya ko ko minti 30 bar wannan guri ba, amma aka zo aka lalata wannan al'amari abin da babu dadi. Mun shiga cikin wani hali da ni da abokin aiki na Abba Isa Muhammad da naji kama mai abin da ba dadi.
Yaya kika yi da aka buga guduwa kuka yi ko kaka kuka yi?
Ba za mu gudu ba, amma dai idanuwan mu sun cicciko da hawaye saboda yajin barkonan tsohuwa, hancin mu ya toshe, muryar mu ta dashe da kyar muke iya mu ga kuma dama rashin bacci a wannan guri da gajiya.
Da suka tarwatsa wajen shin takardun zaben yayya gashi suka yi koko kwakewa suka yi kokarin ni koko me ya faru?
Yayya gashi suka yi kokarin ni gaba ɗaya dan har sun yayya ga wasu takardun da suke hannun wani jami'i na jam'iyyar PRP, a tunanin su shine sakamakon gaba ɗaya.
Shi mataimakin gwamna shi da aka je wajen shi ma me yake? Shi ma ya farwa jami'an ne koko yana tsaye ne yana kallon abin da yake wakana?
Ya shiga shi ma a kokarin shi ne tattare takardun da suke gaban a shi baturen zabe na ƙaramin hukumar Nasarawa. To amma yanda wakilan jam'iyyu suka taso abin gabaki daya suka tukuyukuye shi kwamishina na ƙananan hukumomi Mutalasu Langaro, aka yi takiciniya har ta kai ga shi kwamishina an yayyaga rigar jikinsa.
Na ga an yayyaga rigarsa faifan bidiyon da yake ta yawo har ana kokarin ja masa wando ko
kwarai da gaske. To a wannan lokacin sun yi yunkurin su fito su gudu dan har sun shiga mota, motar kuma ta tafi ta tinka gate gaba daya kamar za ta ruguje gate, amma jami'an tsaro suka iya kokarin su suka je ba su rufe gate din ba. Jami'an tsaro suka iya kokarin su suka kulle wannan gate suka babu wata hanya da za su fita har can daga baya wala Allah ma iya cewa suka samu umarni kan cewa waɗannan da ake zargi a kamo su a saka su a mota ta jami'an tsaro a kuma da su tafi da su sharkwatar yan sanda ta jihar Kano wato Bamfai.
To shi mataimakin gwamnati da ya taho shi kadai ya je wajen da tafi da odulolin sa ba?
Akwai abun nan da ake cewa da turanci official car wato mota ta gwamnati, kuma na iya ganin shi kansa dan sanda wanda ake ce masa odili wanda yake yi masa hidima da kuma tsare lafiyarsa wanda yana cikin wannan tafiya. Har ma abinda na iya gani wanda jami'an tsaro suke wanda anan a iya cewa gaskiya jami'an tsaro musamman na yan sanda a Afirka ma na Najeriya sun fi kowanne irin dan sanda kusan iya aiki, sai dai a wasu lokutan ba sa tsayawa su yi aikin ne kamar yadda ya kamata. Domin ba su duba cewar ai wai mataimakin gwamna ne ko wancan komishina ne ko wancan kaza bane ba, a'a suka tare su hatta da shi kansa wannan abin ne wannan din da ake cewa odili din da suka ga irin abin da ya saba da ka'idar su ta aiki ko kuma wani abu sabanin fahimta da su, shi ma suka kama shi suna kokarin a sa masa hanko aka kuma wato yi musu taratara shi kansa deputy gwamna din da komishinan kananan hukumomin da shugaban karamar hukumar duk aka kame su. Duk abin da nake ga miki idan abin wanda yake gurin ya gani wanda zai tausayawa su ne al'ummar da suka kwana suka wayi gari a wannan guri, suna da yan uwa, suna da iyali, suna da abubuwan da za su yi, amma suka hakura suka zo domin tabbatar da wannan yanci nasu ko kuma kare mutuncin al'ummar wannan akalla mutum kusan fiye da an ga miki a takaice kamar mutum kusan da fiye da 20,000 a ce mutane uku su zo su tsare da haƙƙin su ko kuma su lalata abin da wannan mutane suka yi. Wannan na baki misali ne a matsayina na dan jarida wanda ba ma'aikacin zabe ba, ban san menene al'amuran yanda suke ba, amma dai a kiyace tunda an kawo mazabu akalla guda 10 an kawo mata 11 ita ma abinda ake tunanin bai kai ya kawo ba za a iya warware shi, amma sai aka yi sace gwalgwal abin daga ita jam'iyya mai gwamnati ta kiyarda da amincewar a yi abin da ya kamata din aka dinga a yi waya a yi menene dai har aka kulla abin da aka kulla. To abin da zai baki mamaki shine me zai kawo mataimakin gwamna wannan guri bayan ba anan yake zabe ba na farko, sannan komishinan kananan hukumomi ne na jihar Kano baki daya, amma ba shi da alaka ko hurumi da wannan mazabar.
To tambaya ta karshe, bayan wannan abu ya faru shin da aka kame su kun bi su headquarter yan sanda ne ko kwa?
Kwarai da gaske
da kuka je ta me ya faru?
Mun bi su har can inda aka tsake wa su aka shiga da su aka zauna, yayin da al'umma suka ringa tururuwa bulbulowa ke ba za ki ci dare ne ba a wannan lokacin, ana ta kokarin daukar hoto, ana ta kokarin daukar faifan bidiyo kamar yadda kowa ke gani an watsa, a ba a samu wani wannan ba har sai da komishinan yan sanda ya shigo ya kuma ba da umarnin cewa a tafi za kuma su yi bincike daidai da yadda ya kamata.
To mallam Abba, da ku a daga can ofishin yan sandan shin kun samu damar tattaunawa da shi komishinan yan sanda?
Kin san idan su jami'an tsaro suka kama mai laifi ba kasafe suka fiye yin magana da wurwuri ba, saboda watakila gudun ka aje a kitso da farfata tunda zargi ne za su ce ana yi tunda su ba a gaban su a kai ba. To amma na yi kokarin in sami shi kakakirin na yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna, wanda a wannan lokacin na iya cewa shi ne ya fi min kusa, duk da shi ma komishinan ba bako bane ba a gurin mutane kuma yana da kyakkyawan mu'amala. Wani abu ma da zan tuna miki ko kuma in gaya miki shi ne a ranar da wannan abu zai faru ba sai da shi kansa komishinan nan yan sandan ya ziyarci wannan guri ya zauna ku kuma ce ya tsaya da matasa har ma yake musu wani barkwanci cewa ku kuna ranar ni ina inuwa, shi ma shigo cikin ranar yake gaya musu a zauna lafiya da sauran abubuwa. To amma dai jami'an yan sanda ba su ce mana komai ba, amma ko da safiyar yau din nan Litinin na tuntuɓi shi kakakin na wanda ya ce min suna gab da fitar da matsayinsu ko kuma abin da suka bincika a matakin farko.
To madalla, sai dai mu ce Allah ya kyauta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.